Jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa .com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau zamu yi magana ne akan muhimmancin yin gwaje-gwaje kafin a yi aure.
Sauraro muna tafa da karin bayani
a cikin shirin namu ne yau wakiliyar sashen Hausa a Najeriya ta yi tattaunawa ta musamman da ƙwararriya mai bawa ma'aurata shawarwari sannan zamu jirci filim na ƙwallama
sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe
Sauraro ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna a Najeriya tare da wakiliyar Mabinta Ibrahim inda ta tattauna da ƙwararriya mai baiwa ma'aurata shawarwari akan wannan batu.
To sauraro barkamu saki sadar da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau muna tare da malama Khadija Sa'ad Muhammad ce ƙwararriya kuma horarriya akan harkar baiwa ma'aurata da kuma inda suke da niyyar yin aure shawarwari akan yadda za su zauna da junan su lafiya. Malama Khadija barka da zuwa.
Sauraro assalamu alaikum.
To sauraro da zamu karkata akalar shirin nan namu ne zuwa bangaren gwaji da kuma ba da shawarwari ga masu niyyar yin aure. Musamman a kasar Hausa ko in ce bangaren Arewa yin gwaji kafin ai aure wani abu ne wanda yayi shigo mana sabo duk da yake an fara sawa a wayansu masallatai da kuma cococi ana gabatarwa ga inda suke da niyyar yin aure da su je su gabatar da gwajin akwai dalilai da yawa da ke kawo dalilin da yake sawa ma ai gwajin menene wannan dalilan dan me ake yin su dan me kuke ba wa ma'aurata shawara cewa su je su yi gwaji kuma gwaji na jini ko kuma na wayansu abubuwa kafin su yi aure
To alhamdulillah maganan gwaji kafin ai aure al'amari ne wanda yake da matukar muhimmanci kasancewa idan akai batun aure a san wani al'amari ne wanda zai haihada mace da namiji kuma kowa daga wuri daban-daban tun daga yanayin kwayan halitta zuwa jini zuwa wasu al'amura wanda ya shafi mutum kowa na jikin shi daban ne to a lokacin da ya zama ana so a yi aure an san cewa dole za a samu tarayya to yana da muhimmanci mutum ya gane shi karan kanshi wani irin halittu ne Allah ya yi masa a jikinsa a matsayin sa na dan adam a shi kanshi
wato ba ma wanda zai aura ba
kai kanka ma ka gane wani irin mutum ne kai ya yanayin karfin jininka kuma ma wani irin jini kake da shi a jikinka saboda ka gane wani irin abokin zama ya kamata ka nema ne kuma wani irin jini ne zai dace da kai da idan kuka zauna ba za a samu wani damuwa ba to tun daga wannan daga nan muke fara bada shawara shine matakin farko a lokacin da mutum ya samu abokin zama to sai kuma a bashi shawara ya gaya ma abokin zaman cewa ya je shi ma a gwada shi idan tuntuni bin gwada ba kenan duk da a general counseling da muke yi mukan ma fada ba sai an zo aure ba
har da shawara na bai daya
na jama'a mutum ya je ya ma gane waye shi yanda daga ran da kuka hadu mu fatan mu idan kamar yanzu misali an ce saurayi da budurwa sun hadu a ran farko a yanda kika san za a canza suna ki da ta ce sunan ta Fatima shi kuma ki da ce sunan shi Hashimu to ya kamata a lokacin ma a fada ni jini na kaza ne kai ma jininki kaza ne ya zama abu ne na budaddan abu wanda ba sai an zo an shiga an fahimci juna a soyayya ba sai an kusa aure a al'ada haka ake yi sannan sai a ce aje ayi gwaji to wani lokaci ko an ma je an yi wannan gwajin bai wani tasiri saboda an riga an shaku an kauna ya shiga tsakani sai wasu su ga cewa koda an nuna cewa bai dace su biyu su zauna ba saboda yanayin kwayoyin halittar su sai su nuna soyayya ta rufe musu ido kawai su ko a yayani za su iya zama da junan su musamman idan ba su samu shawarwari daga wurin kwararru ba sai kiga a ƙarshe idan suka nuna wannan so din na soyayya iyaye sai su kyale su bayan an san zai iya haifar da matsala a nan gaba sai an ga cewa sun nace sun ce sun ji sun gani za su iya abin su to a lokacin da suka tafi akai aure kuma sai kiga ya zo ya zama da damuwa sai kuma a dawo abinda Bahaushe ke cewa ido ya raina fata to tun a wannan lokacin mukan so ya zama na cewa mutun ya ma san ciwon ilimi sannan kuma ya saurin tambayar abokin rayuwarsa to idan ma hakan bai kasance ba tunda ba a saba ba wani abu ne sabo da muke kokarin fitowa da shi to sai a yi tambaya kafin a yi aure shin wani jini ne kike da shi ita ma ta tambaye namijin wani jini kake da shi ko kuma aje a gwada kuma domin a tantance aje asibitin da za su bada sakamako wanda yake na gaskiya to a wannan sakamakon idan za a yi wasu da yawa suka mai da hankali ne kawai akan kwayoyin halitta na jini saboda tsoron waɗanda suke kamuwa da wanda suke haifan yara da ake ce masu class wato idan AS kenan da ya aura
masu
amosanin jini kwarai da gaske yawanci shi aka fi mai da hankali kuma a zahiri akwai kuma cututtuka ba wannan kadai bane shi wannan ba za a ce mishi ciwo ba saboda halitta ne na Allah kawai idan dai biyu ne suka hadu sai zama ba su tafiya daidai ba
kuma yayin
da za a haifa za mu iya samun damuwa shine matsalar wannan to amma akwai waɗanda auren ne ka tokan zai samu matsala domin idan an yi wannan test din ba an aka gwada jini yana da muhimmanci a gwada kuma abin da ya shafi cuta irin na bayi wanda yanzu ake yawan mai kirari da cewa infection duk da likitoci sun yi bayani sosai akan wannan abun din aka ce infection ba yana nufin wai ciwo kwaya ɗaya bane abubuwa ne suke tattaruwa da suke haifar da manyan cututtuka to idan ba a yi ba ya zama cewa ɗaya daga cikin ma'auratan yana da wannan ciwon to ba za a kai ko ina ba daga yin aure zai sa maɗaya to wanda idan aka sa maɗaya akwai waɗanda jininsu yake da ƙarfi ciwo yana daɗewa a jikinsu bai bayyana ba akwai wanda jininsu bai da ƙarfi daga ciwo ya taɓa su yanzu nan zai bayyana sai kiji an fara complain kuraje ƙaiƙayi abubuwa dai kala-kala da sauransu ko a zo a ce ma mace ba za ta iya haihuwa ba da makamantan wannan so dukkan waɗannan yana fara daga cikin abin da ya kamata a gwada hatta maganar duba ƙwaƙwalwa yana daga cikin abubuwan da mu muke ba da shawara a matsayinmu na counselors idan za a yi aure a yi iyaye da yawa ba sa ɗaukar wannan da muhimmanci saboda duk wanda ke aiki irin namu zai iya gaya miki idan aka kawo kit ɗin aure akwai wanda idan kika fara bi zaki fahimci akwai harka na tabuwan hankali a ciki kamar yanzu alal misali maza da yawa da suke dukan mata saboda wani abin da hankali ba zai dauka ba mace ta sa kila gishiri kadai yawa a jiki namiji ya mata duka ya fitar mata da jiki
ko bata gama girki da wuri ba
ko bata gama girki da wuri ko bata mai wanki ba kika hankali ba zai dauka ba duk dai hankali wanda kake so ba za ka mai irin wannan mummunan dukan ba to wasu da yawa sai an fara zama lokacin dabi'u ke bayyana juna ake gane cewa in anya kuwa babu motsi to amma a lokacin da aka zo neman aure al'ada da kara da kunya sai ya sa ka ga cewa to ya za a yi fice aje a yi gudun kwakwalwa kan mutum ya ga kamar kana so ka aibanta shi to wanda kuma wani abu ne wanda ba za ka sani ba likitoci kadai ne Allah ya ba mu wannan ilimin da za su iya ganowa me ake ciki ko muna namu shawara ne
taro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
To kan kuma da mu aka yi gane wanda ne da lafiya ta kwakwalwa misali a hakanan kai tsaye saboda kin ga ayin fusarin wanda suke da matsalar suna kan titi ba riga kila ko bondo ma babu suna yawo da ta jikin su. Shi kina ganin wanda yake cikin nasuwarsa misali yana da riga da wando yana iya magana na fahimta shi ma yana iya samun cuta irin na
kwarai da gaske idan aka je gurin kwararren likita wanda shi wannan ilimin kwakwalwan ya karanta suna da hanyoyin da suke bi su tantance. Akwai kananan test da suke badawa da za su yi ma mutum kamar tattaunawa wasa da dariya za su riga dan fada to daga ansoshin da yake ba su daga nan za su iya fahimta kwakwalwarsa lafiya lau take ai ko da ake cewa a kwakwalwa ai ba wai wani abu ake zuwa kila a sa kwakwalwa a cikin injin a guda ba to za a yi tambayoyi ne wanda za a gane kwakwalwan hansan da ake samu daga kwakwalwan za a iya kada ya mutum ke bada za a gane kwakwalwan tana tafiya daidai yadda ya kamata ko ba za a yi ba yadda ya kamata ba. Alal misali akwai wani likitan kwakwalwa da na taba ji wani lokaci an yi wani hira da shi yake bayani cewa a mutane akwai waɗanda sukan zautu na wasu 'yan second a kowane wuni. To ya bada misali wasu za su ga mutum ya je shi kadai ya tsaya gaban madubi ya bude haƙoransa ya yi dariya ya
zo kamar minti biyar ko
kamar minti
biyar to haka nan
shi da wannan yanayi to akwai waɗanda an ce idan wannan ne is normal ba wani abun damuwa in dai irin wannan ne na dan minti biyar a wuni to kin ga kenan idan yanzu misali aka samu wanda zai yi wannan kila so uku a rana kin ga an san cewa kwakwalwar shi ba daidai yake da wanda zai so ɗaya ba to su in aka je wurin su suna da hanyoyin da suke su gane kuma yana da muhimmanci ma'aurata gaskiya namiji ya kai wanda yake so ya aura a mata ita ma wanda zai aure ta a tabbatar an yi na kwakwalwa.
To dama tambaya ta zan miki shine shin menene amfanin yin shi gwajin nan kafin a aure?
Amfanin yin gwaji shine duka gwajin da na bada misali kamar yanzu na kwakwalwa ne magana a gwajin kwakwalwa yana da kyau a yi gwaji na jini cewa wani irin jini ne ba sai ake ce mai da Hausa ba genotype ake ce wato a gwada a gane wanne ne sannan kuma karfi
wato kwayoyin halitta
kwayoyin halitta
wanda aji suka shiga
kwarai da gaske sannan karfi na jini shi ma yana da kyau a yi kokari a gane sannan yana da kyau a yi test a gane ma mutum zai haihu ko ba zai haihu ba kin ga kudi kenan sannan akwai na cututtuka da zaka iya samu wani dalilin saduwa ko da ma an san aure akan wannan ne so duk yanda aka yi in dai ɗaya yana da ciwo wanda shi ne ake cewa sexually transmitted disease to in dai zai yi ba a duba ba zai iya samu wani to kin ga duk yanda kake kaunan mutum idan ka kalle shi yau kaga shi ya jawo maka sanadi na cuta na ciwo kin san sannan zai yau
musamman kwaya ne
kan yadda ko jinsuna
haka
ko su ko irin waɗannan infection ko irin duka ne da sunayen su kala kala da likitoci
haka sai da kai ka ji dinnan
duka yana ciki saboda duk yadda kake kaunan mutum yanzu misali ciwon hantar na da ba a fahimci ya yake ba amma yanzu aka gane yanda yake da irin cutar dan adam yake shiga ciki idan abin ya kama shi kin ga ai an kiyaye ana kuma kokari yanda za a yi a kiyaye to sai mutum ya boye sai da aka yi aure sai aka zo aka gane ka samu ciwon hanta ta dalilin matanka ko ita ta samu ta dalilinka ya za a yi ta kalle ka ta rika jin dadi musamman ta san cewa ka boye tunda ya kamata a ce an yi gwaji ba a yi ba sannan aka zo aka yi aure kin ga kauna zai ragu to dama mu kuma abin da ba ma so shine ya zama aure ya samu tangarda saboda ba wai lalle bane sai an rabu amma za a yi zama mara dadi za a yi zama na tsaron juna kamar yanzu alal misali na kwayoyin halittar jini da muke magana so da dama za ki ga ma'aurata idan ba su samu shawarwari daga wurin counselors ba irin daga gida ne kawai suka nuna kauna aga suna son mutan uwa a partner su aka hada aka yi aure daga sanda aka haihu na farko ita mata wahala kula da wannan yaran marasa lafiya da ake cewa masu sikila da Hausance tawayyan su ita kanta za ta rika ganin kamar mijin shi ya bata wannan wahala kuma karuwa ai samun haihuwa wani ni'ima ne to sai ya koma kuma ana jin haushin juna shi kuma duk dan abin da ya tara ba a kwana biyu sai an je asibiti an kwantar yau gobe an sallamar abu ne ba na ƙara ba sai ya ji duk kaunan da yake mata yau da gobe kin san an ce rayuwa da kuɗi kusan tare suke tafiya komai nashi yana karewa saboda dalilin wannan ƴaƴan da ta haifa to yau da gobe in ba a isa ba sai kiga soyayyen yana kasa
Allah ya ce ga masu bawo shi da rura
kawai akwai wa'inda ma ba sa iya daurewa wani sai nuna ya rabu da ita wani kuma zai iya nuna kije ki ta fama da wannan yaran na wahala zan auri wata wanda zan ji dadi da ita ita kuma wanda yake da wannan yaran yana da wahala ta samu wani lokacin jin dadi saboda rayuwar da akan hidiman wannan ne ko ta aika wasu lafiyayyu bayan tana nan akan jinya wannan ne lalura tunda kowane lokaci ciwon su cikin kashi yake to kin ga irin waɗannan shi ake wayar mata su ma'aurata kai cewa ba wai soyayya bane shine komai a'a ka duba me zai je ya dawo ai soyayya so ake ta dore duk abin da ya zama lalura da damuwa dole zaka je da kake kaunar mutum yau da gobe yana wankewa yana rago a zuciyarka har wata rai ya zama babu karshe abin da muka fiki a zo a ce an rabu to wanda koda a ce tun farko an dauki mataki da kila an samu sauki lamarin misali an je an yi test din da ita bata sani ba an gane yanzu za ku iya haifan yara masu wannan lalurar idan kuma wancan cutar ne wanda yake abu ne da ya shafi harkan irin sexual transmitted disease din ne
wanda ake samu ta
wanda ake samu yawa irin shi ne to kin ga zai zama an dauka mataki to duk wanda aka samu ke da shi kafin ai auren sai a dau matakin shan magani da abubuwa da cututtuka ne a yanda likitoci suka bayani ne warkewa in aka samu lafiya ingantacce sannan sai a zo ayi aure to amfani shawarar kenan da kuma idan aka bada shawara aje to amma har yanzu mutane da yawa ba su gane muhimmancin a zo wurin counselor neman shawara ba kafin ayi aure sannan abin da zan so in kara jan hankalin mutane da shi shine musamman ma a masu shirin yin aure yana da muhimmanci su gane akwai fa bambanci tsakanin so da kuma kauna idan kana son mutum kana so ka zauna da shi a kowane irin yanayi amma idan kana kaunan mutum shine kuma kauna shi yake gaba da su kenan kana son mutum ba wai dan dole kai ka ji dadin zama tare da shi ba zaka so mai duk abin da zai mai dadi ya zama rayuwar shi ya inganta shine bayyana irin waɗannan lalura saboda su da dama mutane sun san ba su da lafiya amma mutum zai koyi zamu iya daukowa daga misali da nace a gwada karfin jini akwai waɗanda ba sa haihuwa sun sani an gwada su ya fi daya ya fi biyu amma mutum zai zo ya koyi ya nuna shi yana so tunda yana kaunan wata ko ita tana kaunan wani kawai sai aure a haka in aka zo aka yi aure zaka so a ce wanda kake kauna su ba su ga dan su ba a duniya kuma kai ka san akwai lalura to kin ga irin wannan sai ya zama daga karshe kauna sai ya koma kiyayya da gaba a lokacin da gaskiya saboda akwai san zuciya an yi baka nuna kauna na gaskiya ba kauna na gaskiya shine ka fito ka faɗa gaskiya koda ita mace misali a ce din namiji ne ta nuna cewa ita tana kaunan ka koda baka haihuwa kai idan ka san cewa bai kamata ba ai a haka kuma ita yarinya ce shi da ba ta bayiwa a kuɗi ba ka nuna mata yafi kamata ta je ta aure wani wanda zai zama tana da shi ne ka nuna kauna na gaskiya haka zalika masu fama da lalurar ciwo na sickle cell wanda suke haifan yara masu sikila shi ma wannan haka ne wasu sun sani duk yanda kake kaunan mutum in aka ce an haifi irin wannan akwai damuwa sannan kuma ku duba ƴaƴan da ake haifa tsakani da Allah ana zalunta su saboda kun sani in da ilimi bai mana yawa ba ba damuwa amma yanzu Allah ya kawo mana ilimi shi ya bada sani an san Allah shi yake bada rashin lafiya to amma kuma ai an bada mataki shine wannan zaka iya ganewa in aka gane ku yi hakuri da juna saboda ƴaƴan nan in za a tambaye su zabi wani ma sai ya ce baba da baka haife ni ba saboda irin azaban da suke shiga ciki idan ciwon nan ya tashi wasu kafafuwansu sun nannade gaba daya akwai wacce na sani ta haifa ƴaƴa haihuwanta 12 maganan da nake fadan miki a yanzu ƴaƴanta a duniya uku kadai suka rage guda 9 duk sun mutu kuma wasu sun girma ma sun kai manzili irin sun kai 30 ma amma dukka sun rasu wasu kuma tun suna yara suka dinga mutuwa bayan duk an gama wahala na wannan yanzu ita kanta idan aka tambaye ta an san rai rayuwa da mutuwa na Allah ne amma ciwon ne babu wanda ya mutu ba dalilin da ciwon ya tashi ba saboda haka ya kamata masu shirin aure su yi kansu karatun tani Allah shi yake hada mutane amma idan kana kaunar mutum na gaskiya shine ka kaunace shi domin ya yi rayuwa mai kyau ba rayuwa na wahala ba
ina ganin kamar addinin ma an ce aibin shi ce abu ne mai kyau kuma na kan ji ana faɗin cewa amma bincika a ji shin suna haihuwa
kwarai da gaske amma
daga ra'a masu haihuwa ne
har ma ana cewa kar a auri macen da ba ta haihuwa haka kin ga ya ma fito a
shi ne cewa za a iya yin bincike
kwarai da aibin shi saboda haka ba hujja bane namiji ya nuna cewa ai Allah ne bai bada ba a'a ayi bincike kafin ai aure kana haihuwa a lafiyar ta kalau shi ma ai
to nan dai ba shi ga hurumin
addini ba hurumin addini
jimirin amon wa ke abunan jama'a kanowa da jawo
ranar shirin namu bari mu leka filin kwalamar mu inda wakilinmu a Ghana Hawwa Abdulkarim yan kainiya ta tattauna da bako da ta gayyato mana
mu mun sake dawowa wannan satin da shirin naku na kwalama ni Hawwa Abdulkarim yan kwaliya zan gabatar ina tare da bako mu har ila yau Hajiya Hafsa Kadiri Ingilishi zamu tattauna yau ta dauko muna abinci da ake cewa shinkafa da wake da kuma shito
assalamu alaikum
wa alaiki salam wa rahmatullahi wa barakatuh
to Hajiya mun sake gayyatanki shito kuma ya ake yi ko ce shinkafa da wake bar mu suma dai saboda sai an yi abinci sannan ake yin miya ko
haka dane wato shi wannan shinkafa da wake da mu gane muna kiran sa kawai ka dai cewa wake wato zaki samu waken ki ne kamar misali in kina son kofi daya na wake idan kin siya ya kamata ki fidda dattin da ke ciki domin kin san wake ana iya samun kwari sannan kuma da yake ana sa irin magani na kashin kwari shi yasa dole ya kamata ki wanke waken kuma ki cire dattin da ke bisa to idan kin wanke
shi wani wacin kuma kamar ana samun shi da duwatsu haka
eh shi yasa nace ya kamata ka wanke ka gyaggyara ma an kina so kowa da yanda yake wani ta iya ta zuba cikin tray haka kai ta jan shi tana ta ciccire dattin da ke ciki to kin ga idan ta samu ta cire ta ajiye da tijefe ga kuma waken da jefe she ta ibi waken ta wanke idan ta wanke she ta saka cikin tukunya kamar misalin wake kofi daya to idan ta dora akan wuta she ta sa kanwa madi kanwa dai iya yanda ta ga take so ta sa kanwa idan ta sa kanwa to idan waken ya
ta fita kamar shiru har da yawa ban kasan fashin
warai idan ya dauko ta fasa she ta ibi wato shinkafan ta wani zai iya yana son waken ya fi shinkafan yawa kamar misalin da ta sa kofi daya she ta dibi shinkafan rabin kofi shi ma ta wanke she ta zuba cikin waken da ke kan wuta she ta yamutsa ta doki cokali ta motsa ta dan sa gishiri to shikenan ta gama da wake kenan ta kyale shi yayi ta nuna har yazo ya hade wato kan wannan yana canza masa kala wani sai kiga sai kaman brown haka wani kuma suna da ganyen da suke sakawa a ciki sai ya ja amma ba kowa ke sa wannan ganyen ba shi yasa in dai zaka dafa gida ne wannan kanwan ma yana ya canza maka wani ma kalan yana yayi kaman cream color duka dai yanda
kake da aka yin da ya ta
eh eh ya ta
ina so in sani shi shinkafa kowani shinkafa ana amfani da shi kinsa akwai local rice akwai shinkafa ne daban-daban
kowani shinkafa da kake so zaka iya amfani da shi amma jama'a sun fi son gumi wato shinkafin gargajiya
local rice
kenan
sani ne wanda
haka ne
kasan nan Ghana akwai wani kowani kasa na da
shinkafin haka ne wannan kowani shinkafa na wato shinkafan da aka shuka a gida kenan to wannan mu Ghana nan suna ce masa gumi to idan kika dafa wake da shi yana da kyau kwarai to kin ga in kika wake ya nuna sai mu dawo kan batun shi abinda ake cin waken da shi shine wato yaren Ghana suke ce masa shito amma mu kamar misalin masu magana da harshen Hausa muna ce masa tankon wake to shi tankon waken nan da ake samu barkono busasshe barkonon da ake yaji da shi da ake samu dan kadan misalin in kina so kiyaye shi ki shi da yawa ki ajiye gida don bai cika lallacewa in dai kin soya shi da kyau
na'am ko
eh kwarai kuwa to idan kika samu kaman dan kofi daya na shi barkono to she ki samu albasa da yawa albasa dai ana son albasa yayi yawa sannan kuma sai ki samu citta daidai wadeda citta kina so kin yi amfani da danye kina so kin yi amfani da busasshe to wasu kuma idan suka samu kin samu dan sinadarin ki da gishirin ki wasu kuma suna iya sa wato jatalan lemu ke ce masa amma wasu na ce masa crayfish wasu kuma ba su sa jatalan le wasu kuma suna sa kifi busasshe
kananan nan
eh aman wasu kuma ba su sa upuku suke sa babban kifin da ke nan mai zaki da ake miya wasu da shi suke amfani da farko shi barkonon nan idan kika samu kin ya ki sa turmi ki daka saboda yayi miki
busasshen
saboda yayi miki sauri kina iya ki hada da dan gishiri sai ki daka shi idan kin daka to sai ki kawo shi in dai zaki amfani da jatalalle ne sai ki sa jatalallen kuma ki hada da barkonon ki daka sannan ki zo ki sa citta dan yanin kin gyara shi yanzu ma an ce mu dai yana kankarewa mun wanke cittan da cin ya fita sai ki saka a cikin turmin ki daka duka da barkonon sannan ki zo ki sanya albasa in kika sa albasa to kika daka wayannan duka yada wasu kuma yanzu da yake sauki yazo suna yin su hada wayannan kayan duka sai su markada
cikin
blender su nika to idan kin nika sai ki zo ki dora shi mai a wuta misalin cikin frying pan amma shi wannan shi sai yana shan mai sosai yana shan mai sosai idan kin dora sai ki kwashi wannan markadaddan kayan ki da kika hada barkono ya sunara cita da albasa da
malko
jatalalle amma ba kowa ke sa jatalalle ba amma kuma kika sa jatalalle shi kuma yana da kyau wani ma suna kara wannan kifin sai ki dora wuta ki zo ma ki soma soyawa aiki ne dai yana jimawa a wuta sannan ki sa gishirinki da albasan gishirinki da maginki to wasu in masu sa wannan jatalallen ba ko kananan kifin shi wannan kifin da nake sai masa ofuku babban kifi ne da ake sai sai su sai dan rabi haka su mummutsuka cikin tankon kin gane yana kan wuta a mutsuke shi a sa
saboda dai a samu dandano
sai sa haka zaki soya har ya zo ya canja launi yayi kamar
shi yana daukan lokaci
kware yana daukan lokaci wani ma yana kai shi hawa daya kina soyawa ya canja launi ya zama kamar baki to wannan kin gani shine wannan shiton da zaka iya kaci da kunu kuma da shi wannan shiton ka ci wake da shi wannan shiton kin ci shinkafa da shi wannan shiton kin iya ki musuka garin kwaki ki dibo ki kaman garin kwaki ki sa dan ruwan ki da gishiri ki dan
musuka
eh to idan kika ka idan dibo dan shiton ki zuba a ciki musamman yaran makaranta masu zuwa boarding school kin gane ana iyaye musu su je da shi yana iya kai wata daya ma bai lallace ba ba sai ka dora wuta ba in dai ka soya shi da kyau fiye da wata nima in dai ka tanada shi cikin kwano mai murfi ko container haka mai murfi wallahi yana kai watanni zaka yi ka ci shi da shinkafa zaki iya ci shi da shi da kunu zaki iya ci shinkafa da wake da shi hatta biredi ma wasu na sa cin biredi da shi shi yasa aka kuma sannan shi waken wato akwai mutane da ke cin shi daban-daban kin ga bancin an dafa waken suna iya dafa taliya a zuba kai a cikin shi wani kuma garin nan garin kwaki za su dan yayyafa masa ruwa she idan ya jiku a zuba kan waken a zuba shito wani hadda dage-dage a ciki to kin gani yanda ake wake kuma da shito kenan
masha Allah shi ma na cin da kifi ko nama
wake zaki iya ci da komi idan ma kin ga yanda wasu ma suke ci sai ce wai wannan hade-haden yayi yawa saboda kin ga waken da kanshi protein ne sannan naman ma protein ne protein ne kifi protein ne amma zaki je ki iske wani gaskiya wake ya sai kwai ya sa kifi ya sa nama ko naman kaza ko waye duka duka eh kwakuma duka ana iya sa ciki a ci
na gode kwarai da gaske na jin yadda ake wace kenan da shito kun ji mun gode sai kuma wani safi idan Allah ya kama nan muka kawo karshen shirin mu na kwalama ne na gabatar hawa Abdulkarim Yankwani a tare da Hajiya Hafsa Kadiri
masu sauraron mu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu a yau sai a dakace mu mako mai zuwa domin jin ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a maudu'in namu na yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗansa Daniel Brown tare da abokiyar aiki na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya. Yeah, dive into each other.